sabo, assalamu alaikum. Barka da jimirin sauraron shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Ma'az nake gabatarwa. Kamar yadda muka alƙawarta a makon jiya, za ku ji daga bakin wasu mahalarta taron yanayi wanda mujallar Outreach ya shirya a birnin Kaduna a makon jiya. Mun fara da jin ra'ayin wani tsohon minista a zamanin gwamnatin shugaba Obasanjo game da taron na bana wanda aka yi wa taken yadda za a samar da ingantaccen hanyar samun makamashi domin daƙile kwararowar hamada.
Ministan yanayi a zamanin shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo Alhaji Muhammad Kabir Said.
To alhamdulillahi abu ne mai muhimmancin gaske.
Kowa ya san cewa muna bayan ƙasa a zaune. Shine ake cewa environment. Idan yayi kyau rayuwar mu za ta yi kyau. In ya lalace mun shiga cikin fitina. Saboda haka wannan taro yana da muhimmancin gaske ba ga Najeriya ba ga duniya baki daya. In mahallan mu ya gyaru to mun za mu ji daɗin rayuwa. In bai gyaru ba muna cikin fitina. Allah ya sauƙaƙa. Kuma wajibi ne mai aiki yau da kullum mu tabbatar da mun gyara wurin inda muke rayuwa. In ba haka cututtuka, fitintinu, rashin abinci, ga sunan fitinu iri da yawa da yawa za mu shiga cikin wahala mai yawan gaske. Allah ya kare. Saboda haka irin wannan taro da ake yi ba ƙaramin al'amari bane ba ga al'umma.
Madugu uban tafiyar Chief Nobu Akenge yayi bayani cikin harshen Turanci kan dalilin da yasa ya fara wannan tafiyar. Yace ni na kafa kungiyar raya ta tatuwa ta jami'ar Katakol kusan shekaru 40 da suka wuce. Ina ɗalibi a jami'ar. Haka zalika a jami'ar Maiduguri a shekara ta 1987 na kafa irin wannan kungiya. Abin takaici a Najeriya an fara mai da hankali akan al'amuran siyasa mai mukun na yanayi wanda ya kamata a rika da kulawa kan yau. Haka nan idan aka ɗauko zance kamar da gaske daga baya sai a yi watsi da shi. Na kafa ƙungiyoyin sa kai a ɓangaren yanayi domin na riƙa wayar da kan mutane akan wannan al'amari. Ita dai wannan taro muna yin ta a kowace shekara domin wayar da kan al'umma ne. Hana, muna bada wannan lambar yabo domin ƙarfafawa masu sa kai a harkar yanayi gwiwa. They give politicians only awards. You are there planting trees and encouraging people, planting flowers, bringing up young ones, mentoring them to work as nice. Umar Sale Anka na daga cikin mutanen da suka samu lambar yabo a wannan taron na bana.
Mun gaskiya wannan kalubale ne a gare mu. Idan duk inda aka ce an kira ka an ga cewar kana wani kokari akan wasu abu to wannan ba wai yana nufin kuma zaka je ka samu guri ka zauna bane ko kuma ka hawo murna kana cewar kai ka samu daukaka. Wannan dai an nuna an gano cewar kana da haɗuwa da tsaki a cikin waɗanda suke son a dabbaka wannan bangare na misali muhalli da suka gane cewar na daga cikin waɗanda mukan tallafa a ƙasa domin a samar da ci gaba a wannan abin nan.
Kazalika Sanci da Turankawa yana daga cikin mahalarta taron waɗanda aka baiwa lambar yabo.
Sarakunan nan da muke gani da zamu rika su da suna da muhimmancin da za su taka domin kauce ma zuwa hamada. Ba sarake shi ya fi kowa sanin dajin shi. Don ya ce kada sari daji yana da yan banga, yana da sarkin daji, yana da sarkin noma. So idan yau aka waye gari wani ya sare cin shi ko a cikin gidan shi ne, ina gaya miki ba za a yi minti dai ba tare da ya samu bayani cewa wani ya sare shi ba, ko kuma an dawo cewa an ga mota ice a dajin kadauni kasa, ko kuma an ga bakin mutane suna jin suna saramaici. To ina kira ga gwamnati cewa da zaman sarakuna galibi ba su da aiki tsaye, shin me zai hana wannan matsala da muke fuskanta a Afirka, a Najeriya, a Arewa na gurgusu hamada? Me zai hana mu zo mu ɗauki sarakuna su zama as mitigators na wannan matsalu da muke fama na gurgusu hamada? So ni na ganin da za mu yi wannan da yana tabbatar cewa daidai da matsalar da muke fuskanta da ita na security, Allah ya za mu kai a kanta. domin ya kamata a ci hankali al'umma cewa matsala ta gurusu hamada ita ce ke tare da matsala ta yunwa da fatara da talauci wanda yake kuma shi ko shi ke haifar da matsala ta insecurity domin kowa ba zai so ya samu kashi cikin irin wannan hali da ake ciki.
Kuma mai sauraro, a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai a tare mu a makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya ba mu iko. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da dukkanin waɗanda suka ji muryoyinsu, ni Aisha Mu'azu da ke fatar alkhairi. Ma'a tsara.